kai tsaye akan mita 88.5 da laifin mu da zamani. Sunana Abba Isa Muhammad, daga nan shalkwatar hukumar Hanasha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasar reshen jihar Kano, inda a jiya wannan hukuma ta samu nasarar kame wata babban mota da ake zargin an shigo da tarin kwayoyi nau'i daban-daban, wanda kuma aka yi wa abin lulluɓin biri. Amma dai daga bisani shi da kansa kwamandan wannan hukuma ya ankara da lulluɓin birin da aka yi bayan da aka fara kammala bincike ko kuma caji ita wannan motar. Ake ganin kamar babu komai ma a ciki, amma daga bisani ya daɗa kyallawa ya ce akwai lauje a cikin naɗi. Aka kuma bincika, aka kuma samu wasu daga cikin kayayyakin wanda yanzu haka kai tsaye ina tare da kwamandan wannan hukuma a nan Kano, Dr. Ibrahim Abdul, wanda za mu ji ƙarin gani daga gare shi ta ina aka samu ita wannan nasara.
To wannan mota ce wanda ta ɗauko magunguna daban-daban na mutane daban-daban masu sai da kayan kemis. To mun samu labari akwai yiwuwan cewa tana ɗauke da magungunan da aka hana sai da su, waɗanda ka san su ne irin su Ramadol, su Rehibdon, su Roche da sauransu ɗin nan. So muka biyo motan tun daga hanyar Zaria har aka zo da ita nan cikin ofishinmu. To kaga ka san aka yi wannan, za a nemo masu sauke kayan sai su sauke kayan kowanne a dudduba. To aka gama duba gaba ɗaya, ma'aikata na ba su ga komai ba, sai aka maida kayan cikin motan don a bar mutanen su tafi da ba samu kayan laifi ba. So ni kuma ina sallah, ina cikin sallah haka sai kawai wani abu ilhama, Allah ya mu ilhama, ya ce kai wannan kayan fa ina ji fa da akwai yiwuwan za a iya samun magani a ciki wanda aka hana. To ina idan da sallah ko wani ban yi ba, na fito da gudu ina zuwa kawai sai na samu kwali na diclofenac ciki, na ce kwalin nan shi kadai na ci nake so a fara buɗe mu. Ana buɗe akan sai aka ga kwayoyi cikin maganin, an ɓoye shi cikin diclofenac. Shi dama diclofenac ɗin magani ne wanda yake kaman irin su Panadol, idan zafin ciwo ya ishi mutum sai a ce a baka ka sha don ya rage maka zafi. To dama na san cewa ana saida ma mutane a matsayin Tramadol, tunda shi ma in ka sha za ka ɗan ji ƙarfi, kuzari, manomi aka ba shi ya sha kuma yakin ƙarfi, sai a saida mashi a madadin Tramadol na wanda ya yi wuyan samu a nan Kano, ka san mun daddagele shayi.
Wataƙila irin wannan kinin ta shafa ruwa wannan ne dai kawai Allah ya sa kuka farga koko.
Eh to ka san kullum waɗannan mutane da suke saida kayayyakin maye da sauransu ɗin nan, idan muka fito da wata hanya suka ga mun gane sai su fito da wata sabuwa wanda ba mu sani ba. To wannan wata sabuwar hanya ne suka bullo da ita wanda kaga yanzu mun gane sauran jami'an tsaro kuma za mu tura musu su ga irin wannan hanya da ake amfani da su don a wuce da wannan kwayoyin.
To amma na ga mafi akasarin kwalayen za ka ga magani ne wanda doka ta sahale a sama saman kwalin. Sai aka yi kuka bankaɗo wannan abu?
Ba muka bankaɗo, ai ka san ce maka ne, na ce Allah ne ya mun ilhama ko? Ina zuwa nima dai ba na ce ne kawai a ɗauko min kwali ba? Ana samun irin wannan sai ka yi dace wani lokaci ko? Ko da nake ondo an taɓa haka, a ondo da nake ondo can an kama tan bukwai na wiwi yara suna ta murna, haka kiran na zo wajen. Ina zuwa wajen sai na kalli silin ɗin, sai na ce ina so a ɓallo min silin ɗin, ana ɓallowa sai wiwi ya rufe muni da yara. Aka ga tan 40 fa a ciki, ka ga zama 47 wanda har yau ba a taɓa kama ba a Najeriya. Yawwa.
Kamar ita wannan motar a zuwa yanzu kun tantance adadin kwaya ko kuma maganin da ku samu a ciki wanda doka ta hana a yi amfani da su?
Ina ji kwayan za ta kai wajen kilogram 100 da wani abu dai aka kama, kaga da yawa. To ana kamawa sai na ce shi wanda suke kawo su masu motan suna da waybill a hannunsu. To waybill ɗin sai na ce a nemo mai kayan, da aka faɗo mai kayan shi ne nace maza a je a kamo shi, muka yi sa'a kuma muka same shi a shagon shi muka danko shi.
Yanzu zuwa mutum nawa ne a hannunku wanda kuke zargi da safar wannan miyagun kwayoyi?
Ai ba iyaka, yanzu nan wajen mu nan an kace za ka fara kirga mutanen da aka abin nan, ai ba iyaka, tunda kullum fa sai an kama.
Kamar wanda suke da alaka da ita wannan motar?
Wanda suke alaka da motar ai mutum ɗaya ne kawai, sauran ba kayan laifi ba ne, za a saka mu mutane kayan su ko? Yawwa.
To akwai wani kira da ake da shi ko kuma sako ga al'umma?
Sako dai na farko dai masu irin waɗannan motocin da ɗaukan kaya kamata tun daga inda ake lodi su rika bincikawa a idan wanda ya kawo kayan ya gani, don su ga me ke ciki, kada a sa cikin matsala. Saboda sashi na 28 na dokan ta ƙirƙiro hukumar nan ta ce duk wanda aka kama shi mai mota ya ɗauko kayan laifi ko kuma gidan shi ana harkan kwayoyi ko shaye-shaye za iya kashi kotu kuma za shari'a ta tanadi hukunci mai tsanani kansu.
Yanzu ya illar wannan kwaya idan da a ce ta shiga cikin al'umma ko kuma kasuwa?
An ta shiga cikin kasuwa to ba kwaya ne wanda dama nan jihar Kano an san sa da shin irin waɗannan magunguna irin su tramadol da ibuprofen da sauransu. Wiwi ma ba ta kai ba fa kai shan irin waɗannan kamar yadda ake shan waɗannan ba a Kano ko? To a kaga za ta ɓata rayuwar matasa da sauransu wanda suke shaye-shayen su ko?
Zuwa yanzu sauƙin kayan shaye-shayen nan ake samun shigowa da su ko kwaba?
Sauƙi ake samu ai ba kamar da ba. Ba kana nan aka ƙona wajen tan bakwai na tramadol ba? A halin 2019 15 ne ko 17 kafin da yanzu? Kaga da 17 ɗin nan 15 an ƙona wajen tan 45. Sai aka zo ɗan 2016 sai ya dawo tan 6 tan 8.
Da 19?
Eh, da 20 kuma daga shekaran da ta biyo baya kuma sai kuma tan 7. To yanzu ai kaga ba a samu tan 7 ɗin ba. Sai dai a ce maka kilogram ko? Kaga yana ruwa ai.
An ce akwai wani matashi da kuka kamo mai suna Awalu Sulemi Waki. Menene dalilin kamo shi?
Dalilin kamo shi shine akwai wasu matasan suka samu matsala da wani mai rike da mukami. So inda suke nuna mana cewa sai suka zarge shi cewa shi ne kila ya sa masu kwaya a gidansu da aka kira kuma yan dila aka ce zo su kama su. Kasan ana haka in ka dan samu matsala da mutum kawai sai ya zo sai ya nemo kwaya sai ya manna maka a gida. Sai kira jami'an tsaro a kama ka. To shine na samu labari. To na samu labari aka je aka kamo shi su wanda aka samu su kwayan. To bincike da ya fara yata aka cikin bincike sai na gane cewa ai suna ma bacci gidansu ma sun kulle kofar nasu da makulli aka sa masa gaban gidansu kuma ana ruwan sama. Kaga alaman cewa kila suna da gaskiya tunda kayan nan na maye irin su ya kayan ne masu kuɗi. Wanda ya sa kuɗi ya sai wannan sai ya fita waje kuma haka ko wani zai ɗauke?
Ba kuma mantawa suka yi ba.
Ko ba mantawa suka yi ba? To shine ya sa muka samu wannan zaton cewa ba su ɗin ba ne kuma su ma suka ce ba su ba ne. To shine muka gane cewa shi wanda ya zo ya gaya mana cewa suna harkan kwayan an yi amfani da shi ne. Aka je aka sayo kwayan wajen wani aka zo aka samu su. To da shi wanda ya kawo rahoton da wanda aka saya a wajen shi. Da shi ogan wanda aka saya haka dai duka muka tattaro su kuma da suka tashi rashin sa'a ta kama su muka same su kuma da kilogram na wiwi kuma su ma a gida su kaga laifi biyu ga laifin kilogram hudu da aka kama su da su wannan mutanen suna ko ga laifin sa ma wani bawan Allah kwaya wanda bai san komai ba.
To shi wanda aka fara kama wanda ake zargi na farko ya kuka yi da shi?
Ha immediately da na ga haka sai na ba da bailin shi don kada a tauye mashi haƙƙin shi na ɗan adam. Tunda kaga daga dukkan alamu wannan mutanen masu ma sun zo sun faɗi sun ce da gaske ɗin ne an samu shi ne. To me nake jira kuma me zan yi da shi ba sai dai amfani da shi ya zama shaida ba in an kai su kotu? To ka ji inda aka
yi. Zuwa yanzu an kai ƙarshen binciken kuku?
Ba a gama ba. Saboda akwai wanda ake nema har yanzu kuma ba na so in faɗe shi a nan wajen.
To akwai wani saƙo ga mutane musamman wajen yin takatsantsan da kuma tabbatar da abin da za su faɗa gaskiya ne?
Duk da wuce a ce mutum ya riƙa tsoron Allah ba ho tunda duk abin da kai kaga ai Allah zai kalle mu ba kiya ba ho in ka cuci wani ma Allah zai tambaye ka kuma ya maka hukunci mai raɗaɗi ka sani ai. To shine ya kamata mutane duk abin za ku ji tsoron Allah ba dan kun samu matsala da mutum ba ku je ku sa mishi kwaya ko wani abin da zai na keta doka a gidan shi ba ya da kyau haka.
Da wannan mota da kuma sauran wanda kuke zargi ya za ku yi da su?
Mota kan kisa sun ce a nan ba na wasa duk wanda aka kama da irin wannan abin ai kotu ake kai shi ko? To yanzu kotu ta tafi hutu. To kaga zai ta zama nan wajen kenan har sai lokacin da kotu ta zo sannan mu kai shi kuma ba wanda zai ci mun tauye mashi haƙƙin nan adan na rashin kai shi kotu. Duk da yake tsarin mulki na san abin da zaka faɗa ya ce sashi na 35 na tsarin mulkin Najeriya ya ce kada mutum ya yi 24 a wajenmu mu kai shi kotu ba ko? Da sashi na 158 na Administration of Criminal Justice Act da haka ya ce yankin ɗan adam ba? Amma ai na sha gaya maka abba cewa idan tsarin mulki ya ce ɗan adam na da ƴanci akwai kuma ta inda zai ce idan ƴancin na ya ci karo da tsaron ƙasa ya ci karo da lafiyar mutane ya ci karo da tarbiyyar mutane to wannan ƴancin ba za a bashi wannan ƴancin ba. to zaka ce yanzu wannan abun aka ba wannan bayan ta shiga cikin gari na wajen da yi bai ci karo da tsaron kasa ba tunda ka san akwai alakan shashayen kwaye da laifuffuka irin manya-manya suke son kai da ta'addanci to kaga na ya amfani da wannan ce zai ci karo da abun nan tsaron kasa tunda in suka sha kwaya shine suke sata suke kisan kai suke ta'addanci suke fashi
zaka ji a baya wasu suna cewa in an kawo mutum sai ya dauki kwanaki ana ne hikimar yin haka
hikimar shine sashi na takwas na dokar da ta kirkiro hukumar yakin kwaya ta ce ina da dama in tarbiyyar mutane ko to in naga mutum hatsabibin mutum ne kuma aka kama shi da kwaya yar kadan wanda na san cewa aka yi shi kotu na farko ne za a ba da bail tunda yana da yanci na biyu kuma za a ba shi tara bai fa ce ka biya naira 1000 ba zai biya kuma da kudu tunda dan bai san da kwaya mai kudi ko ba sai amfani da sunan sashin da ya ce min ina yi tarbiyya ba na yi laifi malam abba ai ba yi laifi kuma ita tarbiyya nan sai lokacin da mutum ya samu sauki muka ga cewa akwai alama ya yi da na sani to wani din zai da na sani cikin wata shida wani ba zai da na sanin ba sai wajen shekara to sai ka ce kuma na tauye mutum hanki sai ban tauye ba ko
ai a baya an ji kuna ta magana ba a kammala ginin gurin jaran tsuguwa ba jaran hali da yake cikin nan ba ko zuwa yanzu an kammala
wannan kana so dai ka tsokano alƙawarin da mai girma gwamnati ya yi mana ne cewa zai cika alƙawarin wanda kaga ko da yazo kona kwayan nan da aka kama wayannan na bogin nan kaga ai na tuna mai kuma ya ce zai kokari ya taimaka ka san wannan abu fa hakkin gwamnatin tarayya ne su yi wannan to gwamnatin tarayya ba su yi ba to idan gwamnati ma bai yi ba ai kaga bai yi laifi ba ko tunda baya cikin hurumin shi amma yana so ya taimaka ne to wannan sai dai a tallan laban shi ko ba za a ce mai wai gwamnati ba kai kokari ba ko yawa
amma wasu za su ce irin wannan maganganun kamar baka jin dar in kana faɗa su
dan me zan ji dar ai wanda ke jin dar shine mara gaskiya ba ka jan ce mara gaskiya ko ruwa ya yi jibi ko ni na sha gaya muku nan wajen wannan aiki ina yin shi ne saboda ina da sauran shekaru amma ban rasa abin yi ba ka dai san cewa kasashen duniya ana kira na ina abubuwa ina moderating abubuwa na kasan duniya da sauransu ina ko ina ana kira na kuma ina dan samun alheri na to wanda ya ishe ni ko to saboda haka ba matsalan cewa ina jin tsoro maganan gaskiya hakan ne take
idan za a gina wannan guri wanda ci gaba za a samu na rage matakan
da za a samu shine Kano na da wajen local government 44 mutanen Kano sun kai wajen miliyan 9 Kano ta kai wajen abinda kasashen Afirka wajen 3 ko wanda muke da shi nan inda muke ajiye yara muke masu tarbiyya mutum shi shi da kawai zai dauka to amma mutanen da suke kawo kuka kan ƴaƴansu da zasu kashe sun sha kwaya da suka addabe su a nan Kano dubbai suke zuwa nan wajen ina za mu sa su to sai dai mu ce su tafi gida abin su kawai da yara mata masu shan maganin tare da sauransu din nan da su ana ta kawo su dubba mu da wajen ajiye su to ya za mu yi amma ga mu wannan zai dauki mutum wajen 150 wajen mata daban wajen maza daban kaga zai rage wannan abubuwan
Tijjani Adamu ban san ko da akwai wata tambaya ba ga shi komanda na hukumar NDLEA a nan Kano.
Dama ba da tambayar da za ta yi ta riga ko ince za mu yi ta riga kai ta a ciki sai dai mu ce da fata Allah ubangiji ya ci gaba da dafawa ko masu irin wannan aikata neman laifi ko kowanne da suke kokarin aikatawa to da su gujewa irin wannan domin fada hannun hukuma.
To insha Allah Tijjani Adamu za mu ci gaba da kawowa mai sauraro dukkanin wasu abubuwa da za su ilmantar ko faɗakarwa da kuma isar da saƙo. Sunana Abai Isa Muhammad kai tsaye akan mita 88.5 da laifin mu na zamani da kanan shalkwatar hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasar reshen Jharkhand.